ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. دعيت الى السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka, masallacin Usman ibn Affan a nan gadan kaya a cikin garin Kano a yau Juma'a 11 ga watan al-Muharram hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam 1432, wanda kuma yayi daidai da 17 ga watan 12 miladiya ta 2010. A wannan majalisi na mako-mako wanda muke tafsirin Al-Qur'ani mai girma, wanda muna cikin tafsirin suratul Takwir, mun yi kaso guda ko bangare farko na wannan sura, wanda yau insha Allah za mu yi abin da ya ta'allaka da bangare na biyu daga kan aya ta 18, fala uqsimu bil khunnas.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، ولقد رآه بالأفق المبين، وما هو على الغيب بضنين، وما هو بقول شيطان رجيم. فأين تذهبون؟ إن هو إلا ذكر للعالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين.
Allah madaukakin sarki ya ce, fala uqsimu bil khunnas, ba sai na yi rantsuwa da taurari masu kai komo ba. Ko fala uqsimu bil khunnas, lalle ina rantsuwa da taurari masu kai komo. Al jawari khunnas, masu gudu suna buya a masaukinsu. Wal layli idha as'asa, da dare lokacin da ya bada baya da duhunsa. was subhi idha tanaffasa, da asuba lokacin da ya numfasa da askensa. innahu laqawlu rasulin karim, lalle shi alqur'ani zance ne na wani manzo mai karanci. zai quwwatin inda dhil arshi makin, ma'abocin karfi, sannan mai matsayi a gurin mai al'arshi. muda'in, wanda ake yi wa da'a ne. sama, a can, wato sama, aminun amintacce ne. muda'in, wanda ake yi wa da'a ne. sama amin, a can sama kuma amintacce ne. Wa ma sa'ibukum bi majnun, kuma ma abokinku lalle ba mahaukaci ba ne. Wala qad ra'ahu bil ufuqil mubin, haƙiƙa ya gan shi a sararin samaniya mabayyani. Wa ma huwa 'alal ghaibi bi dalil, kuma shi ba wanda yake rowa ba ne da abin da yake koyi. Wa ma huwa bi qawli shaytanir rajim, kuma shi alqur'ani ba zance ba ne na wani shaidan abin jefewa. Fa aina tadhhabun, to ina za ku dosa ne? In huwa illa dhikrun lil alamin, lalle shi ba wani abu ba ne face tunatarwa ga talibai duka. Liman sha'a minkum an yastaqim, ga wanda ya so daga cikinku ya bi hanya madaidaiciya. Wa ma tasha'una, ba abinda kuke so bane yake wakala, illa an yasha Allah, sai abinda Allah yake so. Rabbul alamin, ubangijin halittu duka. Bayan ubangiji madaukakin sarki ya gama magana akan tashin alkiyama da tabbatar da abinda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya dade yana wato gawawa da kafirai su yadda da wannan, amma su kake yadda. Alkur'ani ya koro hujjoji domin tabbatar da yiwuwar tashin alkiyama da kuma abinda zai wakana lokacin da alkiyama din ta matso, alamomin da za su faru da abinda zai faru a nan duniya da wanda zai faru a can, kamar yadda ayoyin da suka gabata suka nuna. To kasancewar alkur'ani shi ne zancen da ya zo wa annabi sallallahu alaihi wa sallam na wahayi, wanda yake kunshe da tabbatar da alkiyama din, wanda suna ƙaryata annabi sallallahu alaihi wa sallam akan abin da yake gaya musu na wahayi, akan abin da yake karanta musu na alkur'ani, suna ganin cewa ba daga Allah yake ba, kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam ba annabi bane, ba abin da yake faɗa ba gaskiya bane. Shine kuma sai ubangiji cikin ayoyin da suke da suka zo yanzu yake tabbatar da gaskiyar annabi sallallahu alaihi wa sallam cikin abin da yazo da shi na shari'a. Ubangiji yayi rantsuwa da wasu manyan halittunsa domin jawo hankalin mai karatu da kuma daukan izina daga cikin waɗannan halittu, dan tabbatar da cewa alqur'ani maganar Allah ce, ba maganar manzo bace sallallahu alaihi wa sallam, ba maganar jibril bane. Dukkanin su aiko su akai, dukkanin su manzanni ne na ubangiji, saboda haka babu daga cikin su wanda zai iya kirar ƙarya ya jingina wa Allah. Shi da ubangiji yace fala uqsimu bil khunnas, ba sai na yi rantsuwa ba idan ka ɗauki wannan ladin a matsayin lace lafiya. Fala uqsimu bil khunnas, ba sai na yi rantsuwa da taurari masu kai komo ba. Wato ubangiji yana cewa ba sai ya yi rantsuwa da su ba. Wasu malamai suka ce ladin nan akan tabbatar da ita a cikin rantsuwa, amma ba tana nufin korewa ba, tana nufin ta'kidi ne. Wato kamar ka ce tabbas, Allah ce tabbas ina rantsuwa bil khunnasi, da taurari masu kai komo. Waɗannan taurari su ne taurarin da suke ba sa tsayawa a guri guda, za su fito daga gabas su yi yamma ko daga yamma su yi gabas, suna zazzagayawa tare da zagayawar rana da wata. Wasu malamai sukan ce su ne taurarin nan guda biyar, Zuhal ko Zuhal da Ufarid da Al-Mushtari da Mirrif da Zuhra. Wasu kuma su ƙara rana da wata a cikinsu, su zama Al-Kawakibus Sayya As-Sab'a, waɗanda su gudu suke, kuma akan kirawo su da Al-Muhayyira, saboda suna ɗimautar da waɗanda suke harkar lissafi, ba sa tsayawa a cikin wata manzala guda ɗaya, ba su da wata wani masauki guda ɗaya, yanzu suna nan a jima za su sake guri. To su ne Al-Kunnas ɗin, waɗanda suke kaiwa su komo, su ɓoye su bayyana, domin kalmar Kunnas kalma ce da aka samo ta daga al-ikhtinas. Al-ikhtinas shine al-ikhtifa wal-inqida, shine ɓoyewa. Yayin da dabba ta ga mutum ko wani mafarauci, to takan ƙoƙari ta sake guri,
ta fita a guje domin ta koma gurin uyanta ta boye. Wannan shine dalilin da yasa aka wasarta su da al-kunnas. Kalmar al-kunnas jami'i ne na khanisa. Khanisa sukan ce dabba, wato khanasan, khanasal hayawan ko khanasatid dabba idza taqat an al-anzar. Lokacin da dabba ta ga mutane ta yi kokarin kuya, to Larabawa sukan yi amfani da kalmar khanasa domin su nuna kuya, kamar yadda ya zo a cikin hadisin Abu Huraira wanda yake cewa yana da janaba wata rana sai ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito ta wata hanya, yace da na hango Annabi sallallahu alaihi wasallam fakhtanastu min abe sai amfani da kalmar khalasa fakhtanastu ay ikhtafaitu, sai ne sauri da koyi na sake hanya. To haka su ba waɗannan taurari suke sake hanya domin su buye da gani, ko kuma lokacin da suka fito idan rana ta yi hasken rana sai goye su a daina ganin su. To wannan shine hikimar da yasa kira su al-kunnas, al-jawari kunnas, al-jawari kunnas, al-jawari suna wanda suke gudu, wato suke wato yawo a cikin falakin su, su kai su kawo, kana iya cewa masu zirga-zirga. Al-kunnas allati taktafi fi kinasiha, wadanda suke buya a cikin masaukansu, kamar yadda dabba take buya a gurin buyanta a mahallin da take tattanada domin goyewa, to haka kuma waɗannan taurari suke kai kawo. Da haka wasu malamai su ce anan Ubangiji Maɗaukin Sarki rantsuwa yake yi da taurari waɗanda suke da wannan sifa, kuma tashbihin su aka yi, kwatanta su aka yi da dabbobi, dan Adam yake gani a daji yayin da suka ga mutum su yi ƙoƙarin koyi ko kuya a guraren kuyansu. To haka aka kwatanta waɗannan taurari su ma yadda suke kuya, ko dai su kuya cikin haske yayin hutuwarsu, ko kuma ainihin su kuya ta hanyar caccanza manzila. Wasu malamai suka ce ana rantsuwa ne da kansu dabbobin, a nan al-kunnas al-jawari al-kunnas dabbobin ake nufi, ana nufin shanun jeji, idan sun ga mutum za su fita a guje domin su yi ƙoƙarin su ɓoye. Wannan tafsiri ne da aka rawaito daga Abdullahi ɗan Abbas, an rawaito wancan, an rawaito wannan, an rawaito cewa Abdullahi ɗan Abbas ya fassara abin da cewa ana nufin taurari, an kuma rawaito cewa ya fassara da cewa ana nufin al-baqar, wato shanu waɗanda suke zuwa suke kai kawo, kuma sannan in sun ga abinda ba su san gani ko suke tsoro suke ƙoƙarin kuya. To Ibn Jarir al-Tabari ya yi tawakkufi wajen ya ba da ma'ana ɗaya a kan wannan aya, yana cewa zai yi ana nufin taurari, kuma zai yi ana nufin bareyi, ko kuma ana nufin shanun jeji. Sannan ya ce kuma zai yi ana nufin duka biyu, wato ana nufin wannan da wannan. Da haka wasu malaman sun rinjaye da fassara ta farko, sun rinjaye da fassara ta biyu, da cewa masu rinjaye da fassara ta farko cewa taurari ake nufi sun fi yawa a kan masu cewa ana nufin dabbobin jeji. Ibn Qayyim yana cewa idan ka duba za ka ga fassara ta farko ta fi dacewa da siyakin, tunda magana Al-Qur'ani ake yi, Al-Qur'ani ake so a yi magana a kansa. To kwatanta Al-Qur'ani da wato ta taurari, ko a yi rantsuwa da taurari lokacin da za a yi magana da Al-Qur'ani, akwai dacewa kwarai da gaske, kamar yadda a cikin suratul Waqi'a fala tusibu waqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim innahu laqur'anun karim. Kaga da aka zo a yi magana Al-Qur'ani sai aka yi rantsuwa da taurari, ce to yadda aka yi rantsuwa da taurari a can nan ba kamata mu ce rantsuwa ake yi da taurari, saboda akwai kamanceceniya tsakanin Al-Qur'ani da kuma taurari. Wato su ma taurari kamar yadda Allah ya ce wa alamatun nabin najmi hum yahtadun, taurari suna yi wa mutum jagoranci, musamman waɗanda suke yawo cikin sahara Laraba a wancan lokacin da ba su da abin hawa illa raƙuman su, suna yawo kuma cikin sahara, to suka yi amfani da taurari domin gane sako-sako na hanya, ko kuma domin tafiya cikin sahara. Wannan taurari sukan nuna musu inda ya kamata su bi, gabas suke yi ko yamma suke ko kudu ko arewa, ta hanyar taurarin suke gane wannan. Don haka taurari sun zama abu ne na hidaya ga Larabawa lokacin da suke tafiye-tafiyensu a cikin sahara. Don haka shi ma Al-Qur'ani ya zama shiriya ne ga ɗan adam, yadda yake tafiya a cikin wannan rayuwa, babu abin da zai nuna masa inda ya yi dosa ɗin nan ya dace ko bai dace ba sai Al-Qur'ani. saboda kaga akwai wani kamar jiki ne a nan. Sannan abu na biyu, yadda dan adam wato yadda dan adam yake ganin taurari sama sama da shi suke, to haka shi ma alqur'ani ya kamata ka dauke shi yana da wani matsayi wanda yake sama. Shi yasa ubangiji mafi sarki da ya tashi bayanin sa a cikin suratul baqara, ce zalikal kitab, ce zalikal kitab la rayba fihi hudal lil muttaqin. Kaga zalika ishara ce ilal bait, abinda yake nesa shi ake amfani da kalmar zalika in za a nuna shi. Shine wasu wanda suke hausantar da abin har ba a wuce iyaka su wancanan ka saboda fito da damirin zalika za wancan, to kafin shine kai din da fito wancanan ka, to dan ga zama an ba abin fasara wato ege da kike, to wajen ba ta fasara din ege da kike kuma sai a rikitar da wani, to wancanan ka mai wancanan ka kuma, to kawai ka ce masa wancan, in ka ce masa wancan ya fahimta, to shine zalika din ba sai ka din ka fito ba. Ce zaliki wancananki, zalikuma wancananku ku biyu, zaliku wancananku ku maza, wa zuba zalikunna lazi lam tunani fihi wancananku ku mata. An bada domin za a shiga cikin wata sarkar kiyama da za ta rasa ne, amma kawai a ce maka wannan shi ke nan ka fahimta, don daman ta in shi tafsiri ma'ana ne ake kokarin fito da ita, ba wai ana bin abin harafi da harafi harafi ba, don kace za ka bi abin harafi harafi wani abu ba za a gane ba, dole sai dai ka fito da ma'ana a dunkule ya kai kuma mutane bayani su fahimta. To sai ubangiji ya ce zalika wancan, sai ce alkitab, duk da gashi littafi ne wanda suna ganin sa ana karanta shi kullum, amma kuma aka nuna shi da ismul isharatu lil bait wanda yake nuna musu dan a nuna nisan matsayin sa. To gashi kuna ganin shi kamar abu ko kusa, amma yana da nisa, inda za ku ce kuwa ku kwatanta kwatankwacin sa ba za ku iya ba, saboda haka ya muku nisa kwarai da gaskiya, ya muku bintinka wajen masa ba za ku iya cin masa ba. To saboda haka a nan a kwatanta ko kuma a yi bayanin taurari lokacin da ake magana alqur'ani akwai kamanceceniya, akwai dacewa kwarai da gaske. Saboda haka a rinjaye da cewa ana nufin taurari wanda yana da ma'ana kwarai da gaske a wajen tafsirin waɗannan ayoyi. Ubangiji ya ce fala usibu bil khunnasi, ba sai na yi rantsuwa bil khunnasi da taurari masu kai komo ba. Al jawari khunnasi, masu gudu suna buya a masaukinsu. Wallahi idza afata, da dare lokacin da ya fuskanto da duhunsa. Kalmar afata wato a larabci malamai wasu suka ce ma'anar da anan ana nufin aqbala bi zalami, wato ya fuskanto da duhunsa. Wasu kuma suka ce as'ata ana nufin adbara, wato ya bada baya lokacin da ya tafi. As'ata lokacin da ya fuskanto farkon sa, adbara lokacin da ya tsala, dare ya tsala ya tafi, wato asuba ta ba kusa. Da kaga kalma ɗaya ce amma an bata ma'ana biyu, ya fara ko ya kare. As'asa wato ko dai kace adbara, wato ya bada baya, kaga an ya kusa zuwa ƙarshe kenan. Aqbala ya fuskanto, wato lokacin da ya shigo kenan, farkon lokacin da dare ya fara wato shigowa aka fara ganin duhu. Ka kalmar as'asa malamai sun saba wajen fassara ta anan, tunda tana daga cikin kalimatu addad, akwai kalmomin da suke dauke da ma'anoni biyu a larabci, kuma suna dauke da ma'anoni biyu masu kishiyantar juna, wato kishiyoyin juna. Kaga adbara aqbala abin afuwa, as'asa aqbala, as'asa adbara, kaga kalma ɗaya ce amma kuma an bata ma'anoni biyu ko masu kishin juna, wato kishiyoyin juna. To wannan ta sa malamai suka saba wajen tantance, to wacce wani ma'ana ake nufi a nan, shin ana nufin dare lokacin da ya fara ko lokacin da ya bada baya, lokacin da ya zo zai bada baya. To wasu suka zaɓi cewa ana nufin lokacin da ya bada baya, saboda Allah yana cewa wallahi in adbar wa subhi idza ta ila asfara, kaga anan ubangiji ya hada bada baya da kuma hudu, wato lokacin da asubani ta yi haske. Suka ce to yadda aka faɗa a waccan ayar anan duk ma abinda ake nufi kenan. Wasu kuma suka ce a ana nufin as'ata aqbala, lokacin da ya fuskanto, lokacin da ya shigo, ba lokacin da ya bada baya ba, saboda akwai inda Allah ya ce wallahi idza yansha wa nahar idza tajalla wa dhuha wa layl idza sada, suka ce to wannan ayar tana tare da waɗancan ne zaka suka bata wannan ma'ana wasu suka ce ana nufin duk ma'anonin biyu tunda duk cikin ma'anonin biyu akwai ayoyi na ubangiji akwai aya ta ubangiji shigowar dare aya ce ta ubangiji haka nan karewar dare fitarsa ita ma aya ce ta ubangiji shigowar rana ita ma aya ce ta ubangiji ko kuma sabuwar haske bayan duhu ita ma aya ce ta ubangiji saboda kowace daga cikin su aya ce daga cikin ayoyin ubangiji haka ba zai hada ubangiji ya rantsuwa da duka ma'anonin biyu ba haka aka kawo wata kalmar da za ka dauki ma'anonin biyu dan ka fahimci ana nufin duka ma'anonin biyu wanda za a ce ka kawo wata kalmar wato kai a harshen ka a yaran ka yanzu ba su irin waɗancan dakalan a ce su kawo ma'anar asasa da ma'anonin nan guda biyu a Hausa ba na jin akwai kalmar da za ta bayar da baya da baya da kuma fuskantowa a Hausance kalma guda daya sai dai kai bayani duk dakalan da za ka yi ba zai yi ba ibn qayyim shi yana ganin a dauki ma'anar asasa anan bi ma'ana addara maimakon afdan a ce wallahi idza asasa ana nufin da dare lokacin da ya bada baya domin lokacin da ya bada baya shine daidai kuma lokacin da asuba za ta yi kaga akwai dacewa tsakanin wallahi idza asasa wa subhi idza tanaffasa da kuma asuba lokacin da ta numfasa wato kullum fasa da cikin ta kaga akwai kusanci tsakanin bada bayan dare da kuma wato hudowar asken asuba ne sabani in kace lokacin da dare ya shiga akwai ta dara mai nisa su ko nan kuma ana nufin tafiyar wannan da zuwan wannan don haka a kawo ma'anar da take ko kusa da kun kusa ta ba a kawo ma'anar da za su samu da ta dara tsakanin ma'anonin biyu ko tsakanin lokutan guda biyu wannan fahimtar shi wato ibn qayyim kenan ibn kasir shi ko ya ganin akasi yana ganin ya kamata a dauki aqbala din maimakon adbara ce wallahi idza asasa da dare lokacin da ya bada ba lokacin da ya fuskanto shi yana ganin wannan yafi domin ya fi dacewa ga wallahi idza yaksha wannan har idza tajalla sun fi tafiya tare da wannan wasu kuma malaman suka ce me zai hana duka biyin kamar yadda muka faɗa a farko duka biyin a dauka su ake nufi baka tunda alqur'ani ya faɗe su kuma dukkan su za su bada ma'ana mai kyau kuma dukkan su ayoyi ne na ubangiji me zai hana ya zama dukkan su ma'anonin guda biyu alqur'ani yana nufin wa to kaga wannan ya fi zaman lafiya ubangiji ya ce sukhi idza tanaffas da kuma asbayi lokacin da ta numfasa a lokacin da haskenta ya fara bayyana anan kaga an kwatanta wato asuba da wani abu mai rai da yake numfashi domin a lokacin da asuba ta yi lokacin kuma kowa ya kan numfasa kuma a tashi a shiga a hada da kiciniyar rayuwa tun daga lokacin da haka kamar a nan ana nuna cewa shi a ita asuba din nan wani lokaci ne da yake wato dawo da mutane wato rayuwarsu bayan sun yi bacci na wannan lokaci sai a dawo musu da rayuwarsu su koma kuma su shiga da hadarsu ta yau da gobe don kalmar tanaffasa nan kalma ce wacce take mai ma'anar mai matukar kyau da dacewa idan ka cire ta babu abin da za ka iya kawowa wanda zai bada wannan ma'anar domin tana daukan ma'anar bayyana haske sannan ko bayyana hasken nan yana tattare da wata hikima ta ubangiji domin da zarar hasken nan ya samu ko mutane za a tashi kowa ya shiga wato shirye-shiryen fita kuma neman abinci da kuma hada-hada ta yau da kullum ubangiji ya yi rantsuwa da waɗannan abubuwa duka domin ya ce innahu da qawlur rasulil karim balle shi alqur'ani wannan damiri na innahu yana koma zuwa ga alqur'ani la qawlur rasulil karim magana ce ta wani manzo mai karanci wato wannan alqur'ani wani manzo ne mai girma mai daraja mai kyan halaye mai kyakkyawar halitta ya isar da shi wannan manzo wane ne shine jibril ko shine annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ko kuma su duka bi ake nufi da yawa daga cikin malamai abinda suke cewa la qawlu rasulin shine jibril anan jibril ake nufi sabanin ayat da take cikin suratul haqa ko ayat da suke cikin suratul haqa dalaka ta qala sun bima tusiruna wa ma la tusirun innahu la qawlu rasulin karim wa ma huwa bi qawli sha'irin قليلا ما تؤمنون ولا بقول كائن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين كتي واتن آوي أنا نبي المنزول صلى الله عليه وسلم نجكم سورة الحاقة لا أبنجي كتوى فاسينا أنا قوال أبن تقول كيباني ودا أبن نبوقع دنيا دمي شيء القرآن زنجيني نوال من زومي كرمتي وما هو بقول شائر با زنجيني نوال كيبا daga ashe manzo bai karanci ana nufin baiki sallallahu alaihi wasallam dan shi aka ji aka ji fa da cewa bawaki ne wala da kauli kahin ba zance ne na boka ba daga kenan rasulin karim a cikin nufin manzo saboda shi aka ji fa da cewa boka ne amma anan ana nufin jibril innahu la qawlu rasulin karim domin sifarin da aka faɗa kamar ziku wati da ubangiji ya faɗa yayi daidai da kadar ubangiji a cikin suratul najm allahu shadidul quwa zubir rabbil fasawa ubangiji ya sifanta da man malaika jibril da mai tsananin karfi ne to nan ba kuma da aka tashi sifanta shi wannan manzon sai aka ce zai kuwaje mai tsananin karfi to kaga mai tsananin karfi a cikin suratul najm kowa ya ji jibril ne to nan duk ba haka ne saboda sai aka raba su sifofin guda biyu can sifofin annabi sallallahu alaihi wasallam aka faɗa ko ana magana ne akan manzo sallallahu alaihi wasallam cikin suratul haqa nan kuma a cikin suratul tadbir ana magana ne akan wato jibril alaihi salam abu wanda suka ce nan ba ana nufin annabi sallallahu alaihi wasallam ba ba magana ne mafi rinjaye da malamai da dama suka fira da akan ta suka fi yarda da ita shine ana nufin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam ana nufin jibril alaihi salam akwai kuma wanda suka tafi akan cewa ana nufin duka biyu zai ku wace wato bayan annabi bayan Allah madaukakin sarki ya sifanta cewa wannan magana ta wani manzo ce mai karanci jingina maganar zuwa ga wannan manzo da tana nufin jibril shi ke kirkiro Qur'ani kawo ba a'a jingina masa aka idan shine mai isarwa shi yasa aka kirawo shi rasul ar-rasul shine wanda yake isar da wani sako da aka aiko shi da shi ba a kirawo shi rasul ba sai dan a nuna cewa abinda zai zo da shi sako ne daga kaga jingina masa maganar dan shine ya dauko ta shi ya dauko wannan magana shi yasa aka jingina masa ita ba wai dan shi ne ya kirkiro magana ubangiji ya sifanta shi da wasu sifofi manya manya guda biyu na farko ya sifanta shi da karim wato mai karamci ne malakun ne sharif wanda yake mai daraja wanda yake mai kyakkyawar sura sannan ya sifanta shi da zikuwa ma'abocin karfi karfin nan kalmar karfi tana da ma'ana guda biyu a larabci kuwa tana dauke da ma'anar karfi na jiki saboda haka mala'ika jibril karfa ne irin karfin da Allah ya yi wa mala'iku ko ma nashi ya dara na saura saboda zamantowar sa shugaba a cikin su sannan tana daukar ma'anar karfi na jajircewa da tsayawa ko karfin zuciya abinda aka sa shi din nan babu abinda zai hana ya aikata shi babu wani wanda zai shiga gaban sa ya sa shi ya dakata sai ya yi shi tana karfin zuciya saboda akwai karfin jiki akwai kuma karfin hali saboda yana da karfin hali yana da kuma karfin jiki ubangiji ya sai karta shi da wannan ba shi wannan sifar da ta kore yiwar a ce ko ne aljani ko sun tsokai sun tare shi sun bige shi sun kwato magana sun baka ta sun kawo Annabi sallallahu alaihi wasallam kuna da karfa ne za ku kaga babu wanda sai tare shi ya ce a ce aljanu a hanya sun tare shi sannan kuma karfin jikinsa zai hana dukkan wasu abubuwa da suke cikin sararin samaniya kamar iska ko wani abu a ce ta hana ta saukowa isar da wannan sako za ka yana da karfin da duk wasu abubuwa ba za su shiga gaban sa ba inda zai arshi maki sannan mai matsayi ne mai daraja ne mai makara ne a gurin ubangiji a gurin ubangiji ne al arshi an saka zarfin zil arshi a tsakanin sifofin guda biyu zai ku wajen sannan zai ka inda zil arshi maki domin wannan zarfi din ya zama ya yana da alaka da sifar da ta gabace shi da sifar da za ta zo gaba kamar ka ce zai ku wajen inda zil arshi sannan kuma inda zil arshi maki wato wannan zai arshi din yanzu tana da alaka da sifar da ta gabata da kuma sifar da za ta zo, wato mai karfi ne a gurin Ubangiji, sannan kuma mai daraja ne a gurin Ubangiji. Zai arshi din shi ne Ubangiji ma'abocin al'arshi. A nan ba a faɗi rasu zai jalala ba, maimakon a ce domin ratin ta abuwan a gefe watin inda lalata sai ta ce inda zai arshi. Domin a nuna cewa Jibril alayhi salam yana saukowa ne da wannan wahayi daga sama, daga sama yake karɓo shi a gurin Ubangiji. Haka nan akwai tabbatar da uluhiyar Ubangiji, abinda uluhiyar Ubangiji, akwai tabbatar da cewa Ubangiji yana sama. Shi ya sa ma aka faɗa al'arshi, wanda kowa da kowa ya yarda al'arshi sama yake, ba a faɗi abin nan ba. Shi ya sa za ka ga a wasu ayoyin Ubangiji ya yi amfani da kalmar saukowa, qul nazzala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundhirin bi lisanin arabiyyin mubin. Kaga nazzala bihi ruhul amin, kalmar nazzala ta nufin daga sama aka sauko shi, ba daga ƙasa ya fito ba, ba daga gabas ko kudu ko arewa ya kullo ba. Na kaga akwai tabbatar da uluwar lahi, abinda ake ta kamsawa bid'ar bid'ar suka ke yarda. Saboda kalmar zil arshi a nan daidai take da a ce saukakke ne daga sama. Ubangiji kuma wanda alal arshi stawa shi ne ya ba shi wannan magana ya ce ya isar da ita. Sannan kuma wakil mai daraja ne a wurin Ubangiji. Abinda zai nuna maka darajar mala'ika Jibril, hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da yake cikin Bukhari da Muslim, da yake cewa idan Ubangiji maɗaukakin sarki ya so mutum, za a haɗa Allah fulana aw ha'ila Jibril. ونادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل. فينادي جبريل في آل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه ويحبه الملائكة في السماء. وقال ذلك مقرر بين ملائكة جبريل إذا ألا مرض كن سلكي ياسو متن وفرقه وذلك يأويل أساسين جبريل cewa Jibril ina son wani kai ba ka so shi. Saboda sai Jibril ya so shi, shi kuma ya yi rukuwa cikin waɗanda mala'iku da suke sama cewa Allah bai yana son wani duk ku so shi kuma, za ka so ba duk sai su so shi. Kaga farkon wanda za a sanar ana son wani shi ne Jibril, wanda ya nuna matsayin shi a gurin Ubangiji. Sannan abinda zai ƙara nuna maka matsayinsa, فدر الله ذلك يتوى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكالا فإن الله عدو للكافر. والنبي يزمى مجيين إلى الله دا ملائكتنسا دا من زندنسا سيمو ما كساك يتوى بجبريل وميكالا كاك عيدا أبتشي دا ملائكتنسا جبريل ياشقا أما دا أبتشي أكا واري شدا أمبتو don a nuna yana da wani matsayi sama da wanda sauran mala'iku suke da shi, kamar yadda aka ambato Mika'il bayansa, wanda zai nuna matsayinsa kuma ya dare da Mika'il. Mika'il kuma yana cikin mala'ikun da aka fifita akan sauran mala'iku, wannan shi ba yana nuna matsayinsa. Haka nan a cikin suratul Qadr, Ubangiji ya ce inna laylatul qadr wa ma adraka ma laylatul qadr laylatul qadr khairun min alf shahr tanazzalul mala'ikatu war ruhu fiha tanazzalul mala'ikatu war ruhu fiha. Mala'iku suna sauka a cikin wannan dare, haka nan ruhu shine Jibril, shine ruhul amin. Haka nan shi ma ruhu yana sauka. Ai in aka ce mala'iku dan me ba za a bari ba kawai a tsaya nan, tunda shi ma mala'ika ne ya shiga ciki, sai aka sake ambato shi bayan ambatansu, wanda yake nuna shi yana da matsayi nashi na musamman. Shi yasa aka sake nassantawa a kansa, wannan shi ne abin da zai nuna maka cewa inda zil arshi makiyin, mai daraja ne, mai makara ne, mai matsayi ne a gurin Allah. Muba'in samma, wanda ake wada'a ne a can, wato shugaba ne. Wancan hadisin da muka karanta a baya zai ƙara nuna maka cewa shugaba ne, domin zai yi yankuwa a cikin mutanen mala'ikun sama, ce inna Allahu yuhibbu fulanan fa ahibbuhu, Allah na son wani ku ma ku so shi, fa tuhibbuhul mala'ika. Kaga kenan suna masa da'a, da zarar ya faɗa abu to za su yi biyayya abin nan. Don haka Allah yana son wani ku ma ku so shi, Jibril ya ga mala'iku sai mala'iku su so shi, to wannan yana nuna cewa muba'in ne wanda ake wada'a ne tamma a can a sararin samaniya, mala'iku suna masa da'a don haka yana cikin manya. To wannan yana nuna girman alqur'ani da girman wanda aka aiko alqur'ani, tunda wanda yake da wannan matsayi Ubangiji ya zaɓo shi, ba dan kuma dai ya dauko alqur'ani kuma ya kawo wa zababban halitta shi ne ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Babu shakka wannan yana nuna girman shi ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam. Dan ko sako za ka tura, kakan duba girman wanda za ka tura sako, sai ka tura masa wani wanda kake ganin babban mutum ne a gurinka. Ba za ka tura masa jigalin mutum a gurinka ba, za ka samu mutum wani ba a ce kai ka fai shiga mai kyau ba, ka fa ka taba ka harbiɗa ka, ka ga yana nuna maka girman wanda za a tura ne. Sifanta mala'ika Jibril da wannan sifofi suna fassara mana girman manzon Allah ne, ba kamar yadda abin nan Az-Zamakhshari mai littafin Al-Kashaf ya yi ƙoƙarin ya yi tawilin waɗannan ayoyi ya nuna sififan mala'ika Jibril akan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Saboda su mu'tazilawa a aqidarsu mala'iku sun fi annabawa, suna fifita mala'iku akan annaba, da haka yana fifita mala'ika Jibril akan annabi sallallahu alaihi wa sallam. Ya ce ka duba yadda Allah ya kwararo sifofin mala'ika Jibril, amma da aka zo kan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam kawai sifar da aka faɗa sai aka ce wa ma sahibukum bi majnun, sai aka kai a iyana. Don haka sifanta mala'ika Jibril da sifofi masu yawa kuma kwarara masu ma'ana manya-manya yana da fifikon sa akan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Kaga wannan bacewa basira ce, da ya fahimci me yasa aka sifanta shi mala'ika Jibril din da wannan. Ai duk an sifanta shi ne dan a fito da matsayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, dan a nuna wa kafirai da suke ja da annabi sallallahu alaihi wasallam cewa kun ga ai wanda aka aiko gurin sa ma fa ga yadda yake, ballantana kuma shi da aka tashi aiko masa da sako, sai aka zabo masa cikin mala'iku, ba kowane mala'ika ake da aiko ba, sai wanda yake da sifofi masu kama kaza masu kama kaza masu kama. Kaga wannan yana nuna maka girman manzon Allah ne, kuma dan a mai da martani ga su waɗannan kafirai ne da suke gada Annabi sallallahu alaihi wasallam, har suna sifanta shi da hauka. Ya za a yi wanda kuke sifanta da hauka za a aiko masa da mala'ika da irin wannan matsayi? Abu shakka wannan yana nuna girman. To kaga ashe ba matsayi bane na a nuna fifikon annabi akan abin nan, ko fifikon Jibril akan annabi sallallahu alaihi wasallam, matsayi ne na a fito da matsayin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Sannan Ubangiji ya sifanta shi da sifa ta biyar, ita ce amin, wato sifofi biyar: ta farko karim, ta biyu kuma zai kuwa, ta uku kuma ko maki, ta hudu kuma muba'in damma, sabiyar kuma ami. Sifofi biyar mai amana ne, Ubangiji ya yi masa tazkiya cewa mai amana ne, don haka ba zai ci amanar Ubangiji ba yayin da ya aiko shi da sako, ba zai ɓoye ba, ba zai rage ba, ba zai ƙara, zai kawo abin nan yadda aka ba shi. Kaga saɓanin abin da wata firka ta Shi'a suke faɗa na cewa Jibril ya ci amana, suke cewa khana al-aminu, wato amintacce ya ci amana, amintacce kuma ya ci amana. Kaga akwai tufka da warwara a cikin sifar, saboda haka an aiko shi ne zuwa ga Ali kawai sai karkatar da sakon ya bawa Annabi sallallahu alaihi wasallam. To kaga wannan aya tana nuna wannan aqida kafirci, Annabi sallallahu alaihi wasallama wato shi aka zaba da wannan manzanci, kuma wanda aka turo ya kawo amintacce ne, Allah ya amince da shi, baka wannan tazkiya ce Ubangiji ya yi masa. Sannan sai Ubangiji kuma ya yi tazkiya ga shi kansa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, cewa ma sahibukum bi majnun, kuma ba abokinku, lalle ba ma hukunci bane, wannan ba hukunci da tsara ta tawkilin nafiyi ce, wato lalle ba ma hukunci bane. Ku duba yadda aka sifanta shi da sahibukum, sahibu, sahib yana nufin wanda kake tare da shi, galibi akan kirawo mutumin da kake tare da shi ka amince da shi sahibi, cewa da sahibi na ne kamar yadda muka faɗa a ayar da ta gabata, wa sahibatihi wa bani, ki an faɗi sahiba a nan dan saboda kasancewar ta tauya gare shi to kalmar sahib a larabci takan dauki ma'ana mai fadi har takan kunshi ba wanda ka zauna da shi koda kuwa wani abu bai hada ku ba na aqida koda kuwa halayyar ku ba iri daya ba kamar yadda annabi yusuf alaihi salam yake cewa ya sahibai sijin da arbabu mutafarriquna khairun min allahu wahidun qahhar kaga aqida su ba daban daban su rike alloli daban daban amma kuma suna tare da annabi yusuf alaihi salam a cikin kurkuku wannan zaman take wata cikin kurkuku ta sai kira wasu sahibaina ya ku sahibaina guda biyu sahibaina na kurkuku a arbabu mutafarriquna yanzu iyayen gidi daban daban su suka bi alkhairi ko kuma ubangiji guda daya wanda ya fi karfin kowa to saboda kalmar sahib ana itlaqin ta anan ana itlaqin ta kuma a gurin da yake ba wannan ba don haka anan annabi sallallahu alaihi wasallam an kira wuce sahibuhum kamar yadda Allah ce ma balla sahibukum wa ma gawa domin ishara zuwa ga su kafirai musamman quraishawa wanda suke kiran shi mahukunci mutumin nan kun zauna da shi kuna tare da shi ko da yaushe kun san amanarsa kun san hankalinsa kun san mutuncinsa bal ma ba ku taba zarginsa da wani abu na rawar kai ba ko ƙarya ko cin amana ba ku taba zarginsa da wannan ba kuna kiran shi da amin kun san mutum ne mai hankali mai tunani idan kuna rikici ma aka samu wato rikici ya cinye ya kici ya cinye wa shi yake fitowa ya hukunci kamar yadda ya faru lokacin ginin Kaaba lokacin fitar da kofi to kaga mutumin da kuka zauna da shi ya zama sahibin ku ne ma'ana tare kuke da shi kuka kowa sana zalin sa amma kuma yanzu ku zo ku jefe shi da hauka ku jefe shi shi ma wakili babu shakka wannan alama ce da take nuna da gangan kuke a gida kuke ba wai dan ba ku sani ba yau da a ce nesa kuke ba kusa da shi kuke ba bai taso a cikin ku ba wata kira ai muku in ko zari a ce ba ku san shi ba ne shi yasa kuke jikan sa da wannan abin da kuke jikan sa da shi amma mutum da ya taso a tsakiyar ku wannan shine amfanin a kirawo shi sahibin ku domin a nuna sun fi kowa sanin nagartarsa da amanarsa sun fi kowa sanin hankalinsa saboda tare suke tare ya taso a cikin ya taso kuma tare suke da shi amma kuma suka jefe shi da wannan wannan shine hikimar ubangiji da ya kira ku sa taibukum cewa ba sa taibukum bai majmu abinda kuke jifan sa da shi na hauka wannan ba haka bane walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin kuma hakika ya ganshi bil ufuqil mubin a sararin samaniya mabayyani al ufuq shine da sararin samaniya da yake ba abin da ba hudar rana mashrik inda asuba ta yi za a ga haski ya abin nan nan da yake cewa al ufuq to annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ga malaika jibril bil ufuqi a sararin samaniya a mahudar rana kuma wato lokacin babu wani gajimare ko wani duhu a sarari ya ganshi a fili ya ganshi a bayyane ya ganshi wanda yake nuna cewa kawai ba wai kwakwalwarsa bace take wato wani wasu yake a karare ya ganshi ta sau lokaci mutum zai rika ganin abu saboda hauka alhalin babu abu rika gashi nan ko ba da kuke gani saboda kwakwalwarsa ta rikice to wannan ba haka bane wannan ganin da yayi masa gani ne wanda yayi masa da kike ya ganshi ido da ido shi yasa ubangiji ya kara da la kat haqiqa ra'ahu bil ufuqi allazi ya ganshi a bisa surarsa da ubangiji madauki sirri ya halicce shi da ita ya ganshi yana da kuffike 600 kowane kuffike guda daya zai dogara tsakanin sama da ƙasa saboda haka kaga wannan mala'ika da Allah yake turowa annabi sallallahu alaihi wa sallam sananne ne a gurin sa da haka wani ba zai masa birin ba ya zo ce shi mala'ika annabi ya san mala'ika wani aljani ba zai bayyana ba ya ce masa ai shi ne mala'ika annabi ya san shi yana zuwa masa a surar mutum ya zo a surar dihiyatul kalbi yana zuwa masa kuma ya zo masa kuma a surar mala'ika wannan shine ganin sa na farko da ya ganshi akan wata karaga ko kujera da fukafukansa 600 ya wato dangane tsakanin sama da ƙasa da fukafukan wannan ya gan shi karo na farko kafin Isra'i bayan an yi Isra'i da shi nan ma ya gan shi wanda Ubangiji madaukakin sarki ya faɗa yake ta wala qadra'u nazlatan ukhra inda sidratil muntaha inda jannatul ma'wa idh yaghsha sidrata ma yaghsha ما زاغ البصر وما قام Ubangiji madaukakin sarki ke cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kuma gani shi a wani karan na daban wannan karo na daban shine karo na biyu da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga malaika Jibril a surar sa ta Jibril lokacin da aka Isra'i da shi a gurin magariyar tikewa sai sa Ubangiji ya ce ma ka zabal ku adumara abinda ya gani zuciyarsa ba kai ƙarya ba shi din da ya gani daka anan ya da saubi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga malaika jibril gaba daya a rayuwarsa daya kafin Isra'i daya kuma bayan Isra'i suratul najm ta so ta bayan Isra'i saura ta yi magana da annabi sallallahu alaihi wasallam da aka yi bayan a lokacin mi'raji a lokacin mi'raji ya gansa wannan kuma lokacin da aka aiko saura ta sanar da ni a gurin manzo sallallahu alaihi wasallam babu wani wanda zai zo masa gurin gurin ya ce shi ma malaika ne a karbi sakon da ya zo da shi daga kaga an hada masa sukofi wanda lalle abinda yake samu daga malaika Jibril gaskiya ne gashi karfa ne gashi amintacce ne kuma sanarwa ne a gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam ko mai daraja ne mai matsayi ce wala qadra au bil ufuq al mubin lalle hakika ya gan shi a sararin samaniya mabayyani sannan Ubangiji ce wa ma huwa ala al ghaibi bi dhanni kuma shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ba mai ruwa abinda yake na gaibi ba ne abinda Ubangiji ya sanar da shi na gaibi abinda ya shafi Allah da ranar lahira da aljanna da wuta da mala'iku da duk abinda dan adam bai taba ganin su da ido ba annabi Allah ya sanar da shi to baya ruwa gaya ba menene hikimar kore ruwa daga Annabi sallallahu alaihi wasallam abinda yake nuna Annabi sallallahu alaihi wasallam baya koye abinda aka gaya masa yace sai an biya shi ba zai fada ba sai an biya shi sabanin bokari da ƴan duba wanda kuke kokarin ku jefa Annabi da cewa bokari ko ƴan duba ne dan duba lokacin da zai maka duba ba zai barka ba sai ka aje kafin abin nan kafin alƙalin sai ka ba shi wani abu amma shi zai baka zai sanar da kai abin da ya sani na gaibi ba tare da ya tambaye ka komai ba kullu as'alukum alayhi min ajr bana neman wani sakamako ko wani abu na ujura da za ku biya da wajen bana neman wani abu da kaga a shike ne abinda kuke jiban sa da shi na gaibi na kokanci ko sihiri ba gaskiya ba dan inda haka yake to da ya rika neman wani abu a wajen ku tun da haka masu wannan dabi'a suke shi kaga ba haka yake ba wannan shine hikimar kore masa shi ba barwaci bane kuma wannan yana nuna cewa dukkan wani malami na Allah to ba zai rika koyi ilimin da Allah ya ba shi ba ba zai rika ruwar ilimin da Allah ya ba shi ba abinda duk ya sani na ilimi zai fito ya baza ya kwaranye shi ya fito da shi fili ya karanta ba zai rika koyi koyi ba kuma dukkan wani dalibi na hakika ka ko wanda zai san wani abu na ilimi amma ai ya fadi inda ya karanta sai ai na karanta sai saboda ka kuje ku karanta ku zama daidai da shi to sai rika dabbin cina muku kadan kadan saboda ka kunga kowa dole ya tsaya ya saurare shi amma in ya fada muku inda kuke karanta yake karantowa shikenan ya gama ke yasa ko wanda wa'azin sa littafi dai ne kwaya dai ne duk inda yake ya kawo wannan littafin kawo ba zai taba fitowa ya gaya muku to a littafi kaza ba saboda kan daliban su je su karanta wata kila su fi shiga dewa saboda ka sai dai ta gaya muku abin kurma haka an ce an ruwaito an faɗa amma ba zai taɓa gaya muku littafin ba akwai wanda in kana jin karatunsa tabbas za ka fahimci wani littafi ne kwaya ɗaya ya ƙanƙani baya fita daga ciki da gaskiyar da barnar da a ciki ke ɗaukowa amma da tsaye ba zai taɓa zuwa yana gaya muku cewa maganar na a guri kaza na ɗauko ta ba wannan ba dabi'a bace ta dalibu ilmin ba kuma dabi'a bace ta malami ko da'iya dabi'a ta da'iya ya zama a bayyane yake a fili yake in da fara kun ce muku kace ina an ce a guri kaza ce ibnu qayyim ya fara a cikin mai a cikin at-tibyan fi asal al-quran na'am ko ibnu kasir ya fara a cikin tafsirin ko a cikin al-bidayah wa an-nihaya ko ibnu taymiyah ya fara a cikin minhaj as-sunnah da zai rage ba da zai rage ni in kana da shi kaje ka duba in ba ka da shi ko kuma kana da shi kuma ba za ka gane ba sai dai dole ka zo ga maka sai da wani to ba ita ka da kwani ai ta rubuta din a makarantu an fi samu wannan makarantu malamai da daliban su sai ka ga malami ya ji ya kwafo littafi ba dai a library sai zai yi ta karanta wa ya rubuta daliban suna da wani lissafi mai zurfi su yi takwafa yana ta bada rafaransa a ciki kuma duk ba aikinsa babu ko ɗaya wani littafi ne kwaɗe amma ba zai taɓa yadda ɗalibai su san wannan littafin ba saboda wani in ya sani sai ya daina shigowa a gida ko ya shigo ya ta gangami saboda tuntuɓe shi ya karance talabar ta dukka ba malami ya shigo ya san me zai rubuta wanda duk ya yi karatu musamman a jami'o'i zai san cikin malamai a irin malamai masu yawan reference ba sa yadda su buɗa wa ɗaliban su reference ko wani malami mu da zai zo yana karatu ya kowa zai cewa zai yi ta maganganu haka da cika baki ya sa mu yi taɓa ba amma bai taɓa gaya mana cewa ashe wani tabi ne kwaya ɗaya ke fahowa shi ba sai da akwai yaro dan Morocco mai leke-leke kawai wata rana sai leko mana littafi ya zuwa sai gaya mana ai akwai wani littafin wani da ya yi masters littafin sa da yake kowa to shi kansa wanda ya yi masters din wani laboban malami ne haka ba ya da ƙarfi kuma shi wannan ya raja a kansa to shi ke nan ne yana karatu sai ya wata magana sai ya ce Ibn Hajar ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza sai wani ɗaya ɗalibi ɗan inda sai ce a ina Ibn Hajar ya faɗi wannan magana a wani littafi to shi ma dama kowa waye ga littafin Ibn Hajar din haka din nan da ya kan sai ya tafi kasa sai ya tafi kan littafin Fatimul Baghdadi cikin rawar da ake faɗa a kasa sai ya ce ai Fatimul Baghdadi shi ya ɗauko maganar ya ce Ibn Hajar ya faɗa sai aka kwashe da dariya saboda duk wanda ya san waye Fatimul Baghdadi waye Ibn Hajar kamar yanzu in yi magana in ce ke Usman dan Kode ya ce kaza ya ce kaza sai a ce a ina na gani sai ce Ibn Taymiyyah ne ya ce dan Kode ya ce kaza ya ce kaza saboda an riga an ba da asirinsa shi yasa sai an kai masa wannan telefon da saura ta a ka'idar ɗalibin ilimi da malami da mai karantarwa bai kamata ya riƙa rowa ma'aluma in na karanta abu ka tambaye ni ina na karanta ko in gaya maka ai a littafi kaza an ce kaza a guri kaza an kana so ka je ka duba amma a yi ta koyi wani ma an ka matsa masa ya ce za ka kure shi ka zo ne ka kure da dama wala ina so maganar nan a wani littafin zan same shi sai ce ka zo ka kure ne da mu ne abu kurewa anan saboda ka Allah ya sifanta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bawo ala alghayb bi bani na'am ba mai ruwa abinda ya sani bane a boye abinda ya sani na gaibi na boye baya ruwa sa to haka ga wannan zai kore masa tuhumar cewa shi boka ne ko shi dan duba ne a wata ƙira'ar wa bahu ala al-ghaib bi banin cikin ƙira'at mutawatira bi banin da ba da mukan ba wanda ma'anar su daban-daban ce bi banin ay bi banin sannan bi banin ay al-maznun al-muttaham wa bahu ala al-ghaib bi banin kuma shi ba wanda ake tuhuma ba ne akan abin da yake faɗa na gaibi wato annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda za a tuhumaice shi ba ne akan abin da yake faɗa na Al-Qur'ani saboda kowa ya san gaskiyarsa ya san abin da yake faɗa din dan haka yake daga Allah yake babu abinda zaka tuhuma shi wama huwa bi qawli shaytanin rajim kuma huwa dinnan yana komawa ga alqur'ani kaga dan da nan zabiri ya canza yau ba ana magana akan annabi sallallahu alaihi wasallama sai aka dawo ana kuma magana akan alqur'ani shi kansa wama huwa shi alqur'ani wama huwa bi qawli shaytanin rajim ba magana bace ta wani shaytan abin jefewa saboda alqur'ani ya bu gaban shaytan saboda wanda yake dauko shi ya bu karfin shaytan saka shaytan ba zai iya tunkararsa ba ballantana ya kwato wata magana ballantana ya canza ta Allah madaukakin sarki yana cewa ma ta danzalat bihi shayati wa ma yabghi lahum wa ma yastati'un innahum 'ala as-sabi la ma'zuru wato shaytan ba su suka sauka da wannan alqur'ani wa ma yabghi lahum bai ba dace da su ba ba za su iya wa ma yastati'un ba za su iya ba su da wannan iko innahum 'ala as-sabi la ma'zuru kuma su an nisantar da su daga sakar majin ba su da damar su saci ji yanzu wannan damar da suke da ita ta kufuce musu ba kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam mai gaskiya ne su kuma shaydanu ba sa tare da mai gaskiya suna tare da mai makaryaci ne al-unabbiukum ala man tanazzalu ash-shayatin tanazzalu ala kulli afakin yalqawna as-sama'a wa aktharuhum kadhibun wani yace sai na ga ya muku ga wa shaydanu suke sauka suna sauka ne ala kulli afakin akan dukkan wani magariyaci mai yawan kage mai yawan zai to shine yake da alaka da aljanu amma ba mutumin kirki kamar manzo sallallahu alaihi wasallam saka abubuwan annabi sallallahu alaihi wasallam a fili yana gane jibrilu bil ufuqil mubin ba a cikin duhu ba kasan abin da yake na gaskiya shi da ake shi a fili da rana ba cikin dare ba karfi uku a ji ana miji duk mijin da ta yace karfi uku dare kudin dare ana yin sa to akwai kullu kullu ce akwai kullu kullu ce shi yasa shaydanu sun fi zuwa waɗanda suke ta'abuli da su cikin dare ba da rana ba sun fi zuwa musu cikin dare kuma za ka kula cewa ko bokaye in za su ba ka wasu kullun da daddare suke cewa kai saboda a lokacin sun fi sakewa sun fi walawa sun fi ganawa da abokansu me yasa kuke neman tsari da sharrin dare wa min sharri ghasidin idza waqaba sau a lokaci ne na garar da jewa shaytanu da walwalar shi yasa kuke neman ubangiji ya tsare mu daga sharrin dare lokacin da ya lullube da duhun sa ko ba su dai fituka ai galibi sun bi yin cikin dare saboda a lokacin ne suke da wannan dama sabanin ido na ganin ido sabanin rana shi yasa lokacin da Fir'auna ya nemi annabi Musa ya sa masa lokaci da za su zauna da shi da makafansa a kara bi annabi Musa ya ce qala mawidukum yawmun zina wa an yuhshara an-nasu duha ido na ganin ido ranar sallah ma haɗu a ranar sallah kuma da walaha kowa na ganin kowa kawai ka ai abin cikin duhu to shi yasa ubangiji ya sifanta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mala'ika jibril bil ufuqil mubin a sararin samaniya mabayyani ba cikin duhu ba ba cikin abin da lokacin da aka tambayi Musailama al-Kazzab wanda da awar annabci cewa yaushe ake maka wa'ayi ne sai yace fi lailatin dhulma shadidatul dhulma a cikin dare mai tsananin duhu to kaga wannan sune shaydanan san ko alawa da sakewa a cikin dare shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan dare yayi magariba ta yi to ku yi rike ayyan ku daina saki ayyan ku da yawo domin lokacin shaydanu suke sauka lokacin suke zuwa suwar wazu zaka ba a san da sakin yara bayan magariba suna yawo su je nan lokacin ne shaydanu suke bige su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da wannan nasiha da wannan shawara ku shi yasa ubangiji ba dauke sarki ya korewa annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya korewa alqur'ani zaman ko sa magana ta shaydan wa ba huwa qawli shaytanir rajim yalla ce kaida ta gabo to ina za ku musani to bayan wannan hujjoji da kuka ji wanda suke tabbatar da cewa alqur'ani ba maganar sihiri bace ba maganar boka bace amma ba kauli sha'irin kalilan bace wala da kauli kahinin ba maganar bawaki bace ba maganar boka bace abinda kuke tuhumar annabi sallallahu alaihi wasallam da shi na cewa abinda yake faɗa muku din nan tatsuniyoyi ne asatirul awwalin da kataba wa yayi tunda alaihi bukratan wa asila cewa tatsuniyoyi ne ake masa shiftar su dare da rana kun gane cewa wannan magana ta ku ba haka take ba ƙarya ce babu inda za ta zama annabi sallallahu alaihi wasallam ba ƙarya ce bane ba ku taɓa tuhumar sa da ƙarya ba hayratul lokacin da Abu Sufyan ya ji Sham hayratul ya kirawo shi sarkin Romawa yake tambayar sa game da annabi sallallahu alaihi wasallam yace kun taɓa kuna tuhumar sa da ƙarya ne kuna tuhumar sa da ƙarya ne suka ce mu dai tun kafin ya fara wannan abu dashi ba ma tuhumar sa da ƙarya ko kafin ya zo ce annabi ne wa ba ba sai shi na ƙarya ba ira kal kafiri da lokaci ko bakin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ki to ba zai yiwu ba ko ya go ya ke muku ƙarya kuma yiwa ba zai yiwu ba ya za a ku mutane yan uwansa bai yadda ya muku ƙarya ba kuma Allah ya yi wa Allah ƙarya to kaga ashe duk wanda zai iya wa Allah ƙarya to zai iya maka ƙarya ka dauki wannan kaida ce duk mutumin da zai iya wa Allah ƙarya da gangan yana sani ya faɗa maka abin da ya san ba haka yake ba to tabbas kai ma zai iya maka ƙarya zai iya faɗar abin da ba ka faɗa ba zai iya jifan ka da karami shi yasa da rabbi ya ce ko bai muku ƙarya ba to ba zai yi Allah da a ce wato ko yana muku ƙarya watakila ku tuhume shi ya yi wa Allah ƙarya wanda ba lallai ba ne dan kana yi wa mutane ƙarya ka yi wa Allah ƙarya ba lallai ba ne amma in dai za ka yi wa Allah ƙarya to za ka yi wa mutane ƙarya dawa ta annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai shi da makariya ba da ƙarya ba to tan menene za ku fahimce shi yanzu lokacin da zai ce muku Allah ya ce kaza ku bar kaza ku yi kaza a lokacin kuma za ku fahimce shi da cewa abin da yake faɗa muku shi ya kirkira to bayan waɗannan hujjoji duk da kuka ji da suke tabbatar da cewa ƙarya kuke yi ko ne makariyatan fa aina tadhhabuna to yanzu ina za ku dosa kuma wala abu kuma za ku kirkiro in huwa illa dhikru lil alamin shi alqur'ani ba wani abu bane face wa'azi ne lil alamina ga wanda suke ga talakai duka wannan kun ga tun farko farkon wahayi tun farko farkon tun lokacin annabi yana Makka a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam shi kansa yana tsaka mai wuya an sako shi a gaba daga shi sai wasu ƴan tsari amma Allah yana gaya masa cewa alqur'ani ne na duniya kaga tun daga nan za ka fahimci cewa wannan risalar da Ubangiji ya bashi ba risala ce da za ta tsaya a wannan matsayin ba shi da kansa zai san cewa to tun da haka ne to Ubangiji ba su sarki ba zai bashi a wannan matsayin ba tun da gashi Ubangiji yana gaya masa cewa sabon da na duniya ne za ka ba zai mutu ba a lokacin sabon ba zai mutu ba sai ya yadu sai ya yi ƙarfi sai ya shiga kuma ko ina da ina har kuma tarihi ya zo ya tabbatar da haka yadda Allah ya dinga faɗatan a wancan lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam shi sai ɗan tsirari aka rika cewa wannan tunatarwa ce ga duniya sai gashi yanzu muna ganin cewa duk duniya babu inda ba musulunci kaga alamar cewa alqur'ani din nan maganar Allah ce da maganar mutane ce tun a lokacin da watakila abin ya mutu da abin ya kare saboda ka shi alqur'ani da abin da yazo da shi na musulunci wani abu ne wanda ubangiji shi ya dauki dawainiyarsa kai dan adam Ubangiji ya dora maka kai abin da zaka iya yi Allah ya baka lada ashi kansa ba yake sallallahu alaihi wa sallam ubangiji bai tilasta masa kowa sai musulunci kai abin da zaka iya yi amma ka bar wa ubangiji kada kai tsammanin wannan abin wai zai mutu ko zai lalace shi yasa ina takaici wadanda idan wani abu ya kan faru haka har sai a rika cewa malam sunna fa tana cikin hadari ba wallahi ba sunna ba ta shiga da ni ba ai ba wani hadarin da ya wuce wanda ta mutu ta keto har ta zo gare ka akwai hadarin da ya fi wanda kai kake gani yanzu amma ta kullo ta keta wannan hadarin ta ratsu har ta zo yanzu to ko ba wani hadari kuma zai rike ta ba dai fi ka zuwo ce ana barazana ko ana kaza ko ana kaza wanda duk za ka iya faɗa amma wannan ba shi zai kashe hasken musuluncin ba ba zai kashe hasken musuluncin ko da kai ko ba kai kaddara ba fata ake ba
a ce duk mu juya baya, a ce duk mu ce baban saki sunna kai sunna na akwai wahala da an tsane ciki da waje, ana tsayi da mutane mu ba a yi da mu, ana bayarwa mu ba a ba mu, ana jawowa a jiki mu ba a ja mu, kai gaskiya mu ban hakura a dai hakuri gaskiya mu za mu aji sunnan kaddara ba ba ta ake mu kuma ta za ta faru ba insha Allah. To wallahi inda duk za mu ce duk taron mu na sunna a ce duk mun aji ta mun shiga wani cirme wannan ba shi bai kashe sunna. Ya ayyuhal ladina amanu man yartadda minkum an dini فسوف يأتي الله لقوم يحبهم ويحبونه أذلة العالم من أعزة العالم يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع. إن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فقولك أبيجي بلاك مثلا على ذنابا كجيك بجيك سنة لا يكون ba wai cutar Allah kai ba cutar da ka dan wani zai je yayi shirban sa kuma wani ne saka zo kana firkita ahlus sunna kana ta gaskiya ahlus sunna muna cikin hadari sunna tana cikin hadari saka firkita kowa wallahi ba wani hadari ba na da akwai wanda ya isa waye kai sunna kasa wallahi ba shi duk abin da mutum zai je yayi yaje kafin yazo akwai wanda suka fi shiga ba da sunna sun yi sun batta. Ku karanta tarihi ku ga irin yadda aka sako sunna. Imam Ahlus Sunna ne bai gani ba, meye bai gani ba, amma sunna ta mutu eh kashe marigayi shi jabar ba da kashe sunna ta kai sunna ta mutu ba jinin sa sai ya kala raya sunna ba sama da yadda ake zato ma mutoyen sa suka karu haƙin yamurai sai da suka samu kuɗi da CD din sa suka rika buga shi suna tsayarwa kuma ai ko aka yi a kashe abin akwai wanda suka ce ai masallacinsa ku ba shi wata uku zai mutu gadan ɗayan nan za ta mutu ku ba shi wata uku wallahi akwai wanda suka faɗa haka cewa bayan wata uku duk za ku mutu gadan an kwaɗi to sunna ta fi ƙarfin haka wallahi in duk za a bi malaman sunna ba a bindige su wallahi suna da cigaba da yaduwa karuwa ma zai saura ka ni ba na san wai ai dan abu ya dan taso har haka a samu su su kan raga da jama'a wallahi sunna tana cikin hadari wallahi da malam in da kuwa da sunna wallahi ba kai ba abin da zai taso dan Allah a rufe kwantar da hankali na abdu abin da ya taso ai kokarin kashe shi amma kada a rufe korata mutane kuma a rufe ganin kamar an sunna ta zo gashi wallahi ba haka bane ba ta zo karshe ba za mu yi mubatta wasu ma za su zo su dora ubangiji ya ce in huwa illa zikrun lil alamin haka ba lawo bane mu kadai na duk mutane ne liman sha'a minkum an yastaqim ga wanda ya ga dama daga cikin to ya kama tafarki ba daidaici ya daidaita to ga wanda ya so shiriya to ga alqur'ani ne ya rike shi zai samu daidaito zai samu shiriya zai samu tsira duk abin da zai rike ba alqur'ani ba to babu shiriya a cikin sa babu tsira babu daidaito ba ka kaga ashe alqur'ani ba laifin sa bane sunna ba laifin sa ba laifin ta bane dan wani ya karkace dan wani ya bace dan wani ya lalace kada a tumi sunna ko a tumi alqur'ani ko a tumi masu karantar da alqur'ani ba ruwan su ubangiji ya ba wa dan adam wani hamishi na hurriya bai dabe bai shi ba bai kukunce shi ba ya sakan masa hurriya yace gashi nan kaza ba in mashakiran ko in mafuwa ko kai nan ko kai nan ubangiji ya nuna maka hanyoyin duka zaka bai ingiza ka ba da karfi yace sai ka bi nan ko kai sai ka bi nan ya ba ka wannan idan zuciyarka ta karkata zuwa ga abin da yake daidai sai ubangiji ya kara maka shiriya wannan dina ta dau zadahum huda wa atahum taqwa zara ka za ka shiriya ka sai ubangiji ya nuna maka kuma hanyar shiriya wannan dina ja ru sina la dahdi yanahum subula ubangiji sai ya nuna maka hanya da ka ya danganta da zabin ka ubangiji zai taimaka bane zai taimaka maka ne bisa zabin ka fa amma man taqila wa sallam wa kaddala bil husna fasayyiru wa amma man وأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ما قيادة أنت لما يكذا عبا دا إلا زوجك تكركك دا كشيسا أبنجي يجي لمن شاء يثبت ربك دا مشيئة يجي كنا دا مشيئة لذلك كنا وني أبجي أذلك كيشي وفو القرآن نيمة تكشي shine bai kama hanyar tafarkin shiriya ba. Ubangiji ya ba shi dama shi ne ku kai shiriya. Da kaga wannan raddi ne ga waɗanda suke tuhumar musulunci dan wasu sun tarkace. Wani ya tarkace sai a rika kuma musulunci ne ya sa shi haka. Ko wani yana cikin sunna yana abin da bai dace sai a kuma sunnar ce ta sa shi haka. Ko wani yana zuwa ga dan kai aka dace yana ba daidai ba sai a ce ya kuma ko ga dan kai ce ta sa shi haka. A'a. Saboda mutum yana da hurriya kuma ya zaba abin da yake. Wani zai zo nan ga dan kaya dan ya sata wa mutane kakan wani dan ya saci baba kaza shi zuwa ga dan kai ba shine istikama ba. Abinda yasa a zuciya sai dinne shine istikama. In ya zaba abin da kyau shine istikama. Liman sha'a minkum an yastaqim sallatu wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin. Ba abinda kuke so bane sai abinda ubangiji wato ubangijin halitta Allah ubangijin halitta gaba daya yaso. A nan dan alura maka cewa kasancewar Ubangiji ya baka hurriya ba shi yake nuna kana yin abin da yafi karfin Allah. Babu wani abin da yake wakana a cikin mulkin Allah sai da mashi'arsa. La yaqau fi mulki Allah illa bi mashi'ati. A ce wani abu ya faru a cikin mulkin Allah dan ya fi karfinsa ba yadda zai yi wannan ba ka take ba. Shi yasa Ubangiji ya kara wa ba ta sha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin. Ya nuna maka cewa mashi'ar ta karkashin mashi'ar Ubangiji take. Shi ne ya baka wannan mashi'a din. Don haka shari'a Ubangiji shi ke ba da ita ga wanda ya zaɓe ta, to sai Ubangiji ya ba shi ita. Inda za ka so mutane su shari'a, Ubangiji bai so su da shari'a ba, to ba za su shari'a ba. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. باكا شريعة كيوان دكيش وبنجي شيكي شريعة دونجيش. وما كان النفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرسل على الذين لا يقتلون. وباكا يواغ الرأي تي إيماني سيد إذن الله. باكا أقوي مشيئة وبنجي فقادة أقر أشنس مشيئة تكي بدانا. Babu wani abin da yake faruwa cikin mulkin Allah ba tare da yardarsa ba, wato ya fi karfinsa babu shi. Baka kaga wannan raddi ne ga jabariya kuma raddi ne ga kadariya. Raddi ne da jabariya wanda suke cewa dan adam kawai jan shi ake yi ba yi da zaɓi, kamar ganye ne a jikin itace yana kaɗawa sai inda iska ta kaɗa shi, gabas ko yamma ko kudu ko arewa, shi bai da zaɓi ya kaɗa inda yake so. To wannan ba gaskiya ba ne. Haka nan kadariya masu kore Ubangiji kaddara suna ga cewa dan adam shi yake yin abin da ya ga dama, Allah ya so ko bai so ba zai yi, wannan su ba daidai ba ne. A nan Ubangiji ya baka mashi'a, amma mashi'a ka karkashin mashi'a ka take. Cewa ta sha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin, abinda kuke so yake wakana ba sai abinda Ubangiji dalibai ya so. Wannan shi ne karshen tafsirin wannan sura. فقال أبو الله مكفر أديني الله أبو الله أبو الله أبو الله أبو الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
Okay, now we know.
السلام على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. wanda yake cewa ayoyin da ka kawo cikin suratul najmi dan bid'a suna kafa hujja manzo ya ga Allah yaya bayanin yake bai kamata kace in bid'a ba saboda matsala ce wacce take tsohuwa shin annabi dai miraji ya ga Allah ko bai gani ba idan ka je kare suratul najmi tafsirin da muka yi ina jin sati biyu muka yi muna magana mun fara ba mu gama ba sati na gaba muka zo muka kara ka za ka je ka samu tafsirin suratul najmi za ka ji yadda muka koro bayani amma ba wai magana bace ta yan bid'a ko addini yan bid'a wanda za su ce ana ganin Allah anan duniya to wannan babu shakka sun saba wa nassin annabi sallallahu alaihi wasallam sun saba alqur'ani sun kuma sabawa maganar annabi sallallahu alaihi wa sallam da alqur'ani annabi sallallahu annabi Musa ya nemi ga Allah qala rabbi arini anzur ilayk qala lan tarani walakin anzur ila jabali fa istaqarra makanahu fa sawfa tarani kaga Allah ya ce masa lan tarani ba za ka ganni ba wannan annabi ne daga cikin ulul azmi minar rusul wanda shine na uku a cikin list din manyan annabawa amma Allah ya ce lan tarani dan ya nemi abin da ba zai yi ba a duniya to kuma wani wanda bai taka kara kariya ba wanda mu ma muna ja da shi shi yana ganin Allah kaga ai ba zan bai da zamu yadda eh mun ba bukarin sa insha Allah sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kamar yanda yake cikin sahih muslim innakum lan taraw rabbakum hatta tamutu ba za ku ga ubangijinku ba sai kun mutu ku sai ranar gobe kiyama anan ne za ku ga ubangijinku kamar yadda kuke ganin wata da rago mashan saboda ka kaga alqur'ani ya nuna haka nan sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ta tabbatar da ka wani zo wanda zai zo ya wata magana to ya sashe magana yake wannan kuma yace yan shi'a suna kafa hujja da cewa da wannan aya wa masahibukum bi majnun cewa kafirai ma sahabbai ne dan Allah ayi mana karin bayani to ai kaga wanda dai ya kafa wannan wani bai gidaje ne bai san larabci ba tunda sahibukum sahibukum anan shine wa manzo Allah ne yake nufi anan an gane adan ba kafirin ake nufi shi manzon Allah ake nufi ka zo ka ce kafirai ba sahabbai ne to wai dole dai sai an zagi sahabbai
dole
to me zaki haka dan Allah dan Allah yanzu a raka duk wanda za a tsaya a yi ta la'anta yanzu kaga jiya ce ranar da aka sheke aya a duk duniya inda shi'a suke jiya sun sheke aya sun zazzage sabon manzon Allah sun zazzage bayin Allah sun tafi da alhakin su wannan wani matsayi ne kamar nana Aisha da ga masa to ana zagin ki tace ai wannan wani matsayi ne ubangiji madaukakin sarki ya so ya ci gaba da bamu ina so kai mun karin bayani yace kace annabi ya saubi ya ga mala'ika jibril kuma ga hadisin da yake cewa mala'ika jibril yana zuwa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam a ramadan suna to ai akwai bambanci ya ce ba ya gaishi a surarsa bayan da fadi yana zuwa a surar mutum a surarsa bacci take ko kuma hankalin ka da wani mutum dan Allah akwai tukunci a musulunci idan akwai ya kamata yaya kamata a yi shi ta kai ga idan an baka zakka ko kyauta idan baka bada tukunci ba to bada baka cikin list domin waɗanda za a ba domin baka cikin listin waɗanda za a ba to tukunci abu ne mai kyau mutumin da ya baka alheri ko ya sala alheri kai masa alheri kai ma ban sana alaikum ma'rufun fakafiru wai lam tajidu ma tukazu bi fad'u lahu wanda duk ya sa ya muku alheri to zama silar alheri gare ku to ku masa tukunci in ba ku da abinda ku masa tukunci to ku masa addu'a to Allah kai bai maka amma shi ta tukunci shi tukunci ba wace ne sabani sai da zai tsaya ce haƙƙina in ya kawo ya tsaya miko shi to haƙƙina a'a wannan in kai kai masa ihsani shi ba yana da bukata to amma yadda ake yadda kake faɗa ka da ba ku kwace ne a ce in baka bayar ba bai ba kai daga wannan kada zaka bayar ba an tibi nafsin ba wannan bai dace ba wannan kuma yana cewa menene hukuncin mai zuwa kisa mai yadi musulmi kwa ya abunan spirit mai kuma ya taya suburna har ma ya shiga toci
dan wannan lokacin suke kare suke fakewa su yi zina kuma su bata musulunci suna to ai ka gaba fada hukuncin daga fada a fake a yi zina bata musulunci ka gaba magana cewa wani mumuna abu ne bai halatta musulmi ya shiga toci ya taya kirisoci murnar kirsimeti ba saboda akida ce da ta hannun hannun riga tsakaninka da su dan haka abinda suke yi kai alqur'ani kai ba haka bane wa qataluhu wa masalabu wa laki shubbiha lahu wa ba qataluhu yaqina bar rafa'ahu Allahu ilayhi wa kana Allahu azizan hakima haka ubangiji ya nuna cewa abin nan da su suke yi kai aqidar ka ba gaskiya bane dan haka wani mumunan wata mumunar aqida ce to ya zaka taya mutum murna akan mumunar aqida haka bai dace ba Allah ta wa ta'awunu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awunu 'alal ithmi wal 'udwan da abin da yake saban Allah ne to kada ka bada goyen baya akan shi kai ya mutum murna akan saban Allah bada goyen baya ne saboda wannan ba daidai bane zaka ga a kasashen Larabawa saboda lalacewar amsa sai da ana musu wai barka da sallah wai sai da ana barka da sallah kullu amu antum bi khair wa law antum bi khair ana saba wa Allah kace wai antum bi khair wannan ba daidai rashin sanin yadda musulunci yake ne idan aka duba littafin Ittiba'u Siratal Mustaqim mukhalafat ashabil jahil da Ibn Taymiyyah yayi dogon bayani akan wannan saboda ba daidai bane abinda za su yanka duk da Allah ya halalta maka yankan su wa ba'amul ladina utul kitaba indal lakum duk da ubangiji ya halalta muku ku ci yankan su yankan da za su yi na kirsimeti ba za ku ci ba saboda cin yankan su a lokacin taya su murna ne da abinda suke yi haka ba za ka ci ba
na'am
daga ko sun baka in ba za ka iya bayar musu ba to kalba ka je ka tona rami ka zuba
na'am
ko ka baka ranka in kana da kare na gadi
na'am
amma ba daidai bane na ji wani malami yana cewa ranar juma'a idan mutum ya je masallaci kafin liman ya zo to ana son mutum yayi adadin rak'o'i mai yawa a lokacin bai ingancin yin haka wallahi ban san wani hadisi yake da shi ba sai haka ina ga ka tambaye shi watakila akwai wani hadisi da ya sani ba menene hukuncin musulmin da ya sa riga mai cross a jikinta bai halatta ba musulmi ya sa riga da take da cross amma a kula ba cross daban alamar tarawa daban wasu alamar tarawa ba cross suke cross ga kamar mutum ne akai an bi mike masa hannu ga kansa kuma ga hannayensa bi a miki to da kasan da yadda ake gice mutum shine cross to wasu suna fada da ma'anar cross dukkan abu in ya dan samu wata ikkona sai a ce cross ne in riga gari in adabba ce in wani abu ne in wundan gidanka ne a sa ka karya shi to wai an ga cross haka ya kamata yan uwa kada a fada da ma'anar cross din salim daban musallas kuma daban ko yayi kama da cross ba yawa abinda yake yayi kama da cross ba sai ko da ba cross din bane inda yayi kama da cross amma abinda yake gaba dai shi ba cross din bane bai kama da cross ba dan me zaka karya shi
na'am
wanda karya ko ba saboda kawai kaga yayi sai ka biya shi
na'am
amma an tabbata cross ne bai kama da rashi ar ne wanda yake ba na musulunci ba wannan hadisin da kai kawo na Jibril alaihi salam wanda malamai wasu malamai na wannan zamani suna amfani da shi wajen kambama yan siyasa su ce tunda yana da karbuwa da farin jini a cikin al'umma to mala'iku suna son sa to ya matsayin wannan tawili to kuma da kake tawili ne ai karbuwar ba wai karbuwa irin ta jagaliya ba jagaliya siyasa kawai dan ka je cikin mutane ana abin nan ko irin asako ma fil bab din nan a ce kai a cikin waɗannan dai wannan shine mai dan dama da ba kawai wanda yake ne ba kaga wannan lokacin an saka tsaka mai riyali an ka maka wannan da wannan da wannan kuma ce dole sai ka zaba sai kaga cewa to a cikin su dai wannan ne da dan dama da amma ba ta za a barka da shi ba kai wala labari dai ba eh da baki irin garabaci baki da yake cewa saboda ka ba wannan karbuwar ake nufi ba kaga kada ba daidai bane kamar yadda wasu ke kokari dukkan wani abu in ya taso da ya shafi dan siyasa saboda goyen bayansa sai ya je ya jawo wasu ayoyi ya ce annabi ma an yi masa kaza annabi ma ya yi kaza
wannan ba daidai bane, yana da hadari sosai a musulunci su yi har risala yayi akan wannan, har risala yayi akan wannan. An kaji abin da yasa risalar wadi da ake yake kiyo sai ake ta sai ake kamar ana ganin sa yana wata sana'a kasa kasa sai ci ta annabi ma yake kiyo. To wannan maganar ba sai da malamai suka tsaya suka kalle shi me yake nufi sannan. To bare haka kawai wani wanda suka yi hannun riga da manzo Allah suka yi hannun riga ka zo kana ta ai annabi ma an yi masa kaza, annabi ma an yi masa kaza, ai annabi ba an tsane shi, annabi ba an ce masa kaza, annabi ba. Wannan yana da hadari kwarai kwarai da gaskiya, kamata a guji yin haka. Kuma kaje ana jawo ayo alqur'ani ana daggata su wallahi ana daggata wai kawai saboda an kula cewa al'umma tana da kishin musulunci, tana da kishin addini. To kowa zai yi magana bara yayi amfani da abin da zai farauci zukatan mutane, sauraka zai yi tabargaza, zai yi barna, zai tsokari Allah da manzansa saboda kawai wai ya samu zuciyar mutane. Wannan hadari ne ba karami ba, ya kamata mutane su gane. Kade ka siffanta shi da bilaya ko jojibus ko wane da duka kai yi, amma kaka siffanta shi da annabi sauka ce ai ai manzan Allah ma, wannan ba daidai ba ne. Waɗannan su ne tambayoyin da suka zo hannu. Insha Allah Laraba mai zuwa muna da karatun Al-Wasiyatul Kubra a masallacin Al-Imam Bukhari. Abinda muka faɗa daidai.